wannan batu na zuwa ne makonni kadan bayan cire tallafin man fetur wanda yasa yanzu haka ana sayan man kan farashin da ba a taba kaiwa ba a kasar da take mayar da martani kan batun karin kudin wuta da hukumar wutar lantarki take ta janye Hajiya Fatima Abubakar ta nuna cewa ba wannan shine karan farko ba da hukuma za ta rika yi wa mutane barazanan cewa za ta yi karin kudin wutar lantarki
wannan al'amari yana sanya fi karfin mu muna ji muna gani zama a kasar mu tana son ta gagare mu ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta dauki mataki akan wannan al'amari wasu ma zaki gani Hajiya basu ma san da cewa za a yi karin nan ba ba su da labari sai dai kawai mutun kiji yana ta korafe yau yace idan ya sa katin wuta da tana mishi sati guda yanzu sai ta koma ta yi kwana uku tun daga shekaran da ya gabata zuwa wannan shekara hukumar wutar lantarki ta yi karin wutar lantarki ya kai so uku kuma ba kowa ne ke da labari ba dan haka ya kamata dai a ce an samu matsaya dan al'umma Najeriya suna cikin halin kakanikai
to ko yawan karin kudade da ake yi kan kayan masarufi shine zai yi saurin farfado da tattalin arzikin kasar ne mazanin tattalin arziki Ahmed Ilyas Saddaunan Misau ya yi fashin baki
matakai da ya kamata gwamnati ta dauka don samun saukin al'amura ana iya kasa su kashi uku na farko matakin gaggawa wato na yanzu immediate a turance mataki na biyu na dan lokaci short term mataki na uku na tsawon lokaci long term a mataki na gaggawa wato ya kamata a ce ana amfani ko kuma an yi amfani da kuɗin da aka kwato daga waɗanda aka ce sun sace kuɗin ƙasa rahotanni da yawa sun nuna an karɓo kuɗaɗe masu yawan gaske shin a idan suke lallai a fito da su a yi abubuwa wanda za su taimaka wa ƙasa arzikinta ya ƙaru mataki na biyu shine na ɗan lokaci wanda za a farfado da ƙananan masana'antu don sarrafa kayan masarufi da suka shafi talaka mataki na uku shine farfado da manyan kamfanoni da za su ƙera ko kuma harhaɗa kaya da ake bukata cikin ƙasa da wajen Najeriya wato bunƙasa noma shi ma zai shigo cikin wannan nau'i saboda shi noma yana bukatar shiri na musamman kafin a samu amfanin shi
amma ga sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta kasa Comrade Nasiru Kabir yana mai cewa kungiyar kwadago ba za ta lamunta da wani karin kudin wuta ba
wai yanzu an fito ana maganar karin me albashin ma'aikata nawa ne su masu aikin nawa suke dauka kwata-kwatan karin albashin da bai wuce mafi kankantan 30,000 ba shine za a dinga musguna yan Najeriya da wannan ya zama rashin adalci da kuma rashin imani wanda yana mai tabbatar miki kungiyar kwadago ba za mu zuba ido muna kallo ana yan Najeriya abin da ga dama ba don haka tuni kungiyar kwadago muka yi tirda wannan kari ko mun fada ba za mu lamunta ba ko ba za mu kyale ba kuma insha Allah muna nan muna tuntuba membobin mu a jihohi 36 muna hada kansu inda za mu tabbatar da cewa mun kalubalanci wannan zalunci da ake a kasar nan
hukumar wutar lantarkin dai ta kara jaddada cewa babu wannan batun karin kudin wutan domin har yanzu yanzu ba a kammala shirye-shirye a kai ba tukuna. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.